نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى ساكة هدوى أولا يمتي ترانا لتني يومنا شاء أخونيكم وشاء أخوني شاء أخو قوة رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دادة دليو خدود أربعين دبقوي wanda daidai da biyu ga watan uku shekara ta 2026 mun hada wannan masallaci kamar yadda muka saba masallacin Mus'ab bin Umair da ke nan layin Alhaji Umar Giwa a cikin garin Dan Bushiya da ke Kaduna New Millennium City da ke jihar Kaduna a tarayyar Najeriya domin ci gaba da karatu a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda cikin kaddarawan Allah da taimakonsa wannan shine darasinmu na 12 daga farkon fara karatu zuwa yau sannan kuma mun tike zuwa aya ta 250 daidai a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 251 mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
wannan aya ta 251 bata gushe ba face ciko ne ga ayoyin da muka fassara su a jiya lokaci a halinsa mun ji lokacin da tun daga farko mutanen a wasu mutanen kirki suka yi shawara akan wasu da suka nemi a nada musu shugaba da za su yaki karkashin sa aka zaba musu Taluta matsayin shugaba tun daga nan wasu suka yi inkarin haka ba su bi ba aka zo wanda suka bi shi su ma aka jarabe su da tsananin ruwa yace duk wanda suka sha mai yawa daga wannan ruwa abin da ya wuce kafin hannu daya su ma ba sa tare da shi daga nan da yawa suka sha ruwan adadin sa suka ƙara asalin wato raguwa wanda daga bisani Allah ke so ya nuna mana cewa nasara ba a yawa take ba nasara tana ga biyayya ne ga Allah subhanahu wataala shine ana Allah ta'ala ke cewa fa hazamuhum bi idnillahi wa qatala Dawud Jalut sai suka murkushe su da izinin Allah kaga ashe ba yawa ke sa a ci nasara ba kuma Dawud ya kashe Jalut wa ataahu Allahu al-mulka wal hikma kuma asalin wato Allah ya bashi mulki da hikima wa'allamahu mimma yasha'u kuma ya sanar da shi irin abin da ya ga dama walaula daf'ullahi walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ard Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba dan yanda Allah yake kare wani sashin mutane da wani sashi ba to lallai asalin wato da ƙasa ta lalace kaga shi a cikin mutane akwai waɗanda suke alfani ne ga wasu mutane da bal ma ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisi ingantacce da ke nuna cewa mafi alkhairin mutum a cikin mutane shine mutumin da mutane suka fi amfana da shi dan ya ce khairun nas anfa'uhum linnas mafi alkhairin mutum a cikin mutane shine mutumin da mutane suka fi asalin amfana da shi kuma amfana da mutane ba yana nufin dole sai wanda ya fi wani sannan ne na ƙasa ke amfana da shi ba duk matsayinka a rayuwa akwai lokacin da na ƙasa da kai kake bukata kafin rayuwa ce maka dadi ka duba ka ga mutumin da zai tara dukiya ga mulki ga komai yau inda toilet din gidan shi shaddan gidan shi zai cika tam in yi flushin ruwa ya dawo sama ya tadoyi a wannan lokaci wa zai kira sarki irin shi ko gwamnati irin shi ko mai kudi irin sa dole sai aje ya rusuna ma wanda yake ganin kaman shi ba kowa bane a rayuwa a wannan lokacin shine zaka amfana da shi kuma shine zai sa ka farin ciki kuma a lokacin in sarki ne kai yanzu shine sarki a wannan bajin dole kai mabiyi ne kuma da zai ce Alhaji wannan tal din sai an fashe zai ce ka fashe asu wani daga Abuja dole ka dauki fatawan shi dan al'aukar ka koran ka yake koran ka yaso to ka Allah subhanahu wa ta'ala yake sa mutane su zo so masu amfani ga wasu wannan na daga cikin hikiman da yasa Allah ta'ala baya son sabani a cikin al'ummar musulmi baya son jayayya wanda zai raba kai irin jayayyan da ba na addini ba irin jayayyan da ba na neman ilimi dan wani amfana da wani ba wannan kan ba laifi wajadihum billati hiya ahsan amma jayayya wanda zai jawo rarrabuwan kai da fitina da rikici da kabilanci Allah ta'ala baya son wannan dan ya ce fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku jayayya da juna ku yi rikici irin rikicin da ba wani mai amfani ba a rayuwarku ko a addininku in ana jayayya karshe dole wani zai rinka jin haushin wani kuma duk mai jayayya da wani so yake sai ya kai wancan kasa har ya ga wancan din bai da ta cewa to daga nan kuma sai kullata ta shiga ciki sai gaba ya shiga ciki sai hasada ya shiga tsakanin mutane sai Allah ta Allah ya ce fatazhabu rihukum sai karfin ku ya tafi saboda sanda ake so ku hadu wane ya kawo wane ya zo to a lokacin kuma wane na jin haushin wane za a ci nasara ba za a taba cin nasara ba sai Allah ta'ala ya san cewa wannan aiki ne mai wahala sai ce wasbiru sai fa kun yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri saboda ne saboda idan har zaka ce duk abin da za a yi maka a rayuwa sai ka rama to rayuwa ba za ta taba zama lafiya ba ba zai yiwu ba idan ni din nan zan ce duk abin da wani ya min sai na rama shi ma ya ce duk abin da ne mishi sai ya rama to ba za a gushe ba kawai cikin rikici za a yi ta zama saboda Allah ta'ala ce wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk mutane kullun cikin sabani suke wani zai saba ma wani wani da gangan wani bisa kuskure to amma dai abinda ake so shine Allah ya ce ayi hakuri wannan haduwa din na amfanan juna ga juna shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam muka gani a cikin rayuwarsa aikace yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe ne ba quraishi ne amma ka nemo Bilal bin Rabah bakin fata dan Afrika aka ce zo kusa da shi shi aikinsa shine kiran sallah dan haka da an ji kiran Bilal duk duniya sai ta amfana duk duniya sai ta tuna cewa akwai wani aiki muhimma a gaban su da Allah ke so su yi shine ita ce sallah da lokacin da an ga Khalid bin Walid yana daura dokinsa da kamara to kai ka san wannan hari za a kai ba maganar kiran sallah bane sai dai Bilal ya matsa kuma a wannan lokaci wanda ake nema shine Khalid ibn Walid idan ana neman rabon gado ne ya za a yi ya za a yi sai a ce afradukum zaid a nemo zaid bin sabit yazo shi kuma a wannan lokaci shine yake da fagen ta cewa duk in ka tara su kai kaga hakanan suka rinka amfanar da junan su sahabbai talakawa sun amfana da asalin zakka da sadaka sahabbai wanda suke mawadata irin su Talha bin Ubaidillah irin su Usman ibn Affan irin su Abdurrahman ibn Auf duk waɗannan jigajigan hamshakan masu dukiya ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun rinka fitar da dukiyarsu suna ciyar da ita domin Allah sauran ƴan uwansu musulmai suna amfana wannan Allah yana yi ne dan ya daga darajar na ƙasa kai kuma da ya baka ni'ima ya ƙara maka matsayi da albarka a cikin ni'imar da ya maka kai wasu da harshen su ma ƴan uwansu ke amfana irin su Hassan bin Sabit shi baya iya yaki da makami yaki ma aka je mata suka asalin wato ga makiya sun tinkaro su su kuma mata ne kamar nurses da take bin sahabbai an ma wani rauni su masa asalin wato treatment shine suka ce da shi ya Hassan ga wani kafiri nan fa namiji tafi amshi takobi kare mu daga gare shi ai ya buga tsalle koma bayan sai yace ba halice ni dan wannan ba sai koma bayan ya ce ina ku nemo su Khalidu waɗannan su ne mazajen nan ya ce ni kam harshe Allah ya bani saboda shi yana da wata baiwa idan aka umar Allah sallallahu alaihi wasallam ɓatanci ko aka yi ma musulunci ɓatanci ko aka ɓaci wani sahabi abin ya bakanta mu muminai rai sai a ce Hassan na nan ba na ce kar ku rama ku bari ya dawo in ya dawo a bashi labari wa billahi lazi goban ya maka zambo to ba ka iya fitowa far gidanku ba. Aka ce in yema mutum zambo ya wake shi, to mahaifiyarsa ma sai ta ji dama ba ta haifi wannan dan ba. Ya ce to in harshe ne ku kira ni, amma ta kobi ku ba Salidu. Ya ce ba dadi ba. Suka ko busata aka kai karan shura annabi sallallahu alaihi wasallam, ana kiran shi yace gaskiya suka faɗa, na faɗi haka wallahi ba zan iya bane. Azi ma'ana wa ma kana almu'minuna yamfiru kafa, ma'ana shi ba anan Allah ya sa nashi iya wamba. Akwai ne dan gwaro da muka yi makaranta da shi, muna fita exercise duk ranar ida ga Lahadi ne da ko Laraba, kawai wata rana dinga cika baki. Akwai wani Ahmad abokinmu yana da karfi, ya saba irin abin karatun. Ai da muka fita koyi ta saki a gaba, can dai da ya ji wahala ya ce mala amal ya ce da Allah taba fata na ka ji launin mata gare ni, Allah kawai ya yi ni cikin maza ne. Wai a yanzu mai ya koma, amal ya ce wallahi ba za ka koma ba. To wallahi sai ka taka ba ka gama cika baki ba, ya ce wallahi ba zan kara zo, ce to hau mota ka koma ki. Shi ke nan ya gangaro. To wannan kaga ma'ana dai Allah ta'ala ya sa sashin mutane suna amfanin wasu da wani sashi. Dan haka mafi alkhairin abu shine sai kai kokari ka zanto kai ne wanda asalin kake amfanar da mutane din aksa. Wallahi sallallahu alaihi wa sallam ya fada ma Abi Dharr al-Ghifari, yana cewa da shi la tahkiranna min al-ma'ruf shay'a, kada ka raina aikin alkhairi shay'an ko mun kankantansa. Walau an talqa haqa bi wajhin talq, ko da ko zaka ga dan uwanka musulmi ne ka sakin mai fuska kai mai murmushi ya ji dadi, yace wallahi fa karaina wannan dan sai ka je aljanna sanadiyar shi, saboda zai amfana da wannan murmushin naka ka sa farin ciki a ran shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daga cikin sadakoki da Allah ke ba mutum lada a cikin al'ummarsa, shine ka sa wani musulmi dan uwanka farin ciki, yana yin farin ciki kai kuma Allah zai baka ladan sadaka. To wannan yana da dadi kwarai da gaske. Yana daga cikin abin da ban taɓa mantawa ba, 1992, wuraren 1992, Mala Abubakar Mahmud Guni, mun zauna a unguwar sarki gidanmu, akwai gidan liman Bauri Road, mu yana gidanmu na kusa da gidan liman marigayi na Sultan Bello Allah ya ji kanshi da rahama. Mala Abubakar Mahmud Guni yakan zo a 504 ɗinsa da mutane, to mukan yi murna mu ga ya zo mu tsaya mu kalle shi. Mala Abubakar Mahmud Guni yana da daɗin kallo bawan Allah. Rannan da suka sauko daga mota yana da kwarjini, mu ko muna yara, kawai na rufe ido na je na bashi hannu ne mai sallama, muna sallam gaisawa da shi, sai na ji hannunsa da taushi sosai. To sauran da muke tare yi na ne mata, ni kadai ne namiji, sai da koma cikinsu da gudu na ce wallahi hannun shi da taushi. Sai Mala Abubakar Mahmud Gumi ya dariya ya ce in dawo ya dafa kaina yi min addu'a, ba mamaki shi ya kawo ni musab mana, la'allam addu'an bayin Allah ne. Wallahi ya dafa ne yi min addu'a, har gobe ban manta wannan, ba zan iya tuna addu'a me yi min ba, amma na san yi min addu'a. Shi ma yau ina roƙon Allah ya ji kanshi da rahama, Allah ya sa aljanna ne makoman shi, Allah ya mazuriyarsa albarka. To shine Allah ta'ala ya ce walaula dafullahi an-nas ba'dahum bi ba'di lafasadati al-ard, wato asalin to ba dan asalin wato mutane sashe su yana ce makama wani sashe ba da kariya a gare shi, to lalle da ka sa ta baci gaba daya. Walakin Allah zu fadli ala al-alamin, Allah ta'ala ya ce sai dai kuma Allah ma'abucin falala ne ga talikai asalin wato baki daya. Wannan duk ciko ne na abin da muka fassara a jiya, shine da Allah ta'ala ya kawo wannan bayani daga farko kusan shekaran jiya mama ce ko kwana uku har zuwa yau, sai cike bayani da cewa tilka ayatullahi nasluha alayka bilhaq. Allahu akbar, wannan ayoyin Allah ne muke karanta maka su da gaskiya, ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda muka kaddara ba mai daga shi. Masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, duk abin da kaga ya faru Allah ne so ya faru, da duk abin da zai faru nan gaba ma kafin ya faru Allah ya san yanda zai faru, kuma da ikon shi da kaddarawan shi. Kai har wanda ba zai faru ba inda a ce zai faru, to Allah ya san yanda zai faru. To shine Allah ta'ala ya ce waɗannan ayoyin Allah ne muna karanta maka su da gaskiya. Wa innaka laminal mursalin, kuma lallai kai tabbas kana cikin manzanni. Kaga duk wanda zai dauki gabarin yau ya ƙaryata maganganunka da hadisanka da aikin banza yake, da cewa bai yadda da magananka ba, shi Qur'ani kadai zai. To ai duk wanda ba zai yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, asali ma shine kar a sami yadda da Al-Qur'ani, asali shine. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya san cewa zai aiko shi ga wannan al'umma tun yana yaro, akai tattalin shi domin tarbiyyar ya zo ya koyar da wannan al'umma. malaika Jibril yazo tsaga kirje shi ya ciro zuciyarsa ya cire rabban shedan a cikin ta a lokacin da kan aiko shi da manzanci aka sa mishi banke banta gabarin cikin mutane saboda ruhin sa yayi karfi irin karfin da zai dauka duk kalubale da kuma irin shiryar da shiryan da za a dora masa na nauyi ya fuskanci al'umma da ita kamar haka nan Allah ta'ala zai gina shi da sallan dare saboda in kace zaka rike gaskiya to zaka ci wahala ko a tsakar gidanku sai ka ci wahala wani abun ma fa an san kai ne ka san addini za a yi ma tambaya kan ka bada amsa ta ce to kun sa su malamai yanzu za su ce maka haramun ne da Allah ka ji fa a bari ka mutu mana sannan a bisne ka a jira ka ce haramun din ne maman amma tun kan ka bada an fassara ka ka san rayuwa da mutane akwai wahala musamman idan mutum mahassadi ne yanzu nan zaka fada ruwa sai ce wani ya tada kura ruwa fa ka fada amma sai ce ka bada mutane da kura to amma haka nan zaka yi ta hakuri dukkan da Allah ya baka wata ni'ima to ko ka yarda ko baka yarda ba ko ka sani ko baka sani ba akwai masu yi maka hasada a cikin mutane kuma ko ka gane su ko baka gane su ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kulli bi ni'matin mahsud duk wani mutum da Allah ya bashi ni'ima to akwai masu yi maka hasada asalin wato daga cikin mutane daga cikin abin da kai zaka da kashi ne na farko kai karka yi mu wani hasada dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahasadu kar ku yi ma junanku hasada hasada ita ce mutum ya ga wani da wata ni'ima ya burin ina ma wannan ni'imar ta gushe ko da shi ba zai samu ba ko da shi ba za ta zo wure shi ba to wannan cuta wannan matsala ba karamin fitina ba ce saboda ita ce hasada ita ce dalili na farko da ta janyo aka saba ma Allah a sararin samaniya lokacin da Allah ta'ala ya ce mala'iku su yi ma annabi Adam sujada dukkan su suka yi illa iblisa aba sai iblis ne yake me ya hana shi ya faɗa yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin kai za a halice shi daga wuta a halice annabi Adam daga laka kaga hasadan kenan ya za a ce masa sujada to da wannan aka fara saba ma Allah a doran duniya a saman duniya haka nan a doran ƙasa hasada ce dalili na farko da aka saba ma Allah subhanahu wataala ƴaƴan annabi Adam guda biyu wanda aka umarce su da su bada sadaka wani daga cikin su ya bada sadaka da abu mai tsada wani kuma ya bada sadaka da abu wanda yake mai arha wanda yake fakafake kuma alaman cewa sadakan ta amsu Allah ta'ala ce zai turo wuta ne ta kone asalin wato wanda aka karfi nashi sai Allah ya turo aka kone na wanda shine wanda ya bada abu mai tsada din ai dama Allah mai tsada yake karba sai dai mai tsada a wuri na iya bambanta da mai tsada a wurinka idan ni ba mai wadata ba ne mai tsada na yana iya zama kaɗan idan kai mawadaci ne mai tsadanka na iya zama mai yawa ninkin ba ninkin nawa ina fata mun fahimci wannan to amma liyumsik zu sa'atin min sa'atihi kowa ya ciyar gwargwadon daman da Allah ya bashi waɗannan ayi guda biyu da kuka je kuwa bayan rundunar sarki Daluta da rundunar Jaluta sun yi gaba da gaba da juna shine sai mu'mini suka roƙi ubangiji da ya kimtsa musu hakuri saboda yaƙi sai da hakuri ibada gaba ɗayan ta ma sai da hakuri ya kuma ba su jajircewa kada yawan abokan gaban su ya sa su ji tsoro su gudu su bar fagen daga kuma ya ba su nasara akan kafirai sai ko Allah ta'ala ya karbi addu'an su ya ba su galaba suka murƙushe makiyan Jaluta kuma Allah ya tsora Dawuda akan Jalut ya kashe shi a filin daga a dalilin haka Allah ya yi wa Dawuda kyautar mulki da ta'annabta Allah subhanahu wataala ya sanar da shi ilimin da ya ga daman ya sanar da shi kamar sanin wato abin da ya shafi fannin kira da sarrafa karfe da yadda ya so kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul anbiya'i aya ta 80 daidai sannan ba dan Allah ta'ala yana kare mu'mini daga makircin kafirai ba ta hanyar mu'minai masu jihadi ba bi ma'ana baitin wasu daga cikin mu'minai suna yin jihadi suna tsare sauran mu'minai daga sharrin kafirai to da barna ya yadda a bankata sai dai Allah madaukakin sarki mai yawan falala ne akan dukkan halittunsa dan haka ne shar'anta musu yin jihadi domin su tashi su kare kansu kuma ya hana barna da yaduwa asalin wato a doran kasa sannan aya ta gaba ta 252 Allah ta'ala a wannan lokaci ya fada wa annabin sa cewa duk wannan labari da yake bashi na al'ummomin da suka gabata na gaskiya ne ba ƙarya bane a ciki Allah ta'ala baya yin ƙarya duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne kuma sun yi daidai da abin da asalin yake cikin littafan manzanni da suka gabace shi waɗannan kuma alamomi ne da hujjoji ma tabbatar da cewa shi annabi ne daga Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi. Idan muka hada waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga baya har zuwa yanzu, akwai fa'idoji da malamai suka yi bayanin cewa kamata a fahimce su karkashin waɗannan ayoyi. Daga ciki akwai bayan Allah ta'ala ya muminai umarnin fita yaki domin Allah sai ya kawo wasu abin da zai tabbatar musu da cewa ba su ne al'umma ta farko ba da Allah ya umurta da fita yaki. Allah ta'ala ya nuna mu muminai wannan su gane cewa ba a kansu ne farau yakin ba, wasu ma sun yi kafin su kuma da suka yi abin da Allah ke so sun ci nasara. Idan kuma suka saba mu abin da Allah ya umurce su, to su sani wasu ma sun saba kuma sun fadi ba su ci nasara ba. Sannan abu na biyu shine tsoro baya canza kaddara. Waɗancan da suka gudu daga gidansu, kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhar al-maut, suka fita yawan su dubunnai saboda tsoron mutuwa, wannan bai hana dai sun mutu din ba. Dama Allah ta'ala ya ce aina ma takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. To saboda haka nan wannan yake nuna cewa tsoro baya hana abin da Allah ta'ala ya kaddara ma mutum. Dogaro ga Allah shine asali. Sai abu na uku shine ayoyin sun kwadaitar da mu akan ciyarwa domin Allah, kuma sun nuna she mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ninka wa bawa idan ya ciyar da dukiyarsa domin Allah. Sannan daga ciki malamai suka ce muddin dai rayuwa da mutuwa a hannun Allah suke, yaƙi ba shi ne ke sa mutum ya rasa ransa ba. Khalid bin Walid kusan shi ake ce masaifullahi al-maslul, zararren takobin Allah ba ta hama jini na wuce. Wanda ya san yaƙi asalin sani, Khalid in ya fita yaƙi to ɗayan biyu, ko ya murƙushe abokan gaba ko ya san yadda zai sabin ɗin mayaƙan shaida da su gida a ƙara shiri. Kaga wannan duka ilimi ne, ilimi ne na yaƙi mai kyan gaske. To tare da haka sai gashi mutuwa ta zo mishi, jikin shi duk tabbai na sara da na suka, amma gashi akan shimfiɗa kuma ajali na shirin saukan mishi yana jinya. Shine ya fashe da kuka yace wai yau Khalid ne zai mutu yanda mata ke mutuwa jama'a, namijin duniyan guda. Wannan ya wuce field marshal, ina ga a sojoji field marshal shine karshe ko yana gaba da general. Da ka je field marshal shikenan, professor kenan, ga prof ya fita. To Khalid bin Walid ya wuce da, amma yake cewa yanzu zai mutu akan shimfiɗa yanda mata suke mutuwa, bai ma'ana ya so ya mutu a kasar finnuwa inuwar takobi. Dan ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal jannata tahta zilalis suyuf, aljanna tana karkashin inuwar takobi, duk wanda takobi ya masa inuwa to ya samu inuwa a ƙarshe. Daga nan kawai aljanna shi zai wuce. Shi yasa wanda ya mutuwa shahada ko wanka ba a mishi, a yanda ya mutu aka za a rufe shi, kayan shi ma ba za a canza su ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ran alkiyama zai tashi jinin da aka soke shi ko aka harbe shi yana zuba allawni launin dam, jinin dai gashi kalan jini ne sosai, jininsa ke zuba warre su. Amma maimakon karni ko wari na jini da aka sani, shi zai rinka kanshi rihu miskin, irin kanshin turaren almisi. Wannan ba mai samu wannan wanda sai wanda ya mutuwa shahada. To Allah ta'ala ya nuna shi mu cewa matukar rayuwa da mutuwa a hannun Allah suke, to yaki ba shi ke sa mutum ya rasa ransa ba. Wato sai dai idan ajalin mutum ya riga ya zo. Idan ko ajali ya zo ba jinkiri, walam yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha, duk wanda ajalin ta ya riga ya sauka to babu jinkiri a kanta. Daga cikin fa'idojin da malamai suka ce za mu samu a karkashin waɗannan ayoyi ne, wani lokaci mutum zai ji cewa zai iya hakuri ya bar abin da aka haramta masa, ko zai iya jurewa ya aikata abin da aka umurce shi da aikatawa, to sai a jarabe shi da haka din a gani zai yi koko zai noke koko zai iya juriyan da yake fada. Mun fahimci wannan a san da yake muktalikum binahari, Allah zai jarabe ku da kogi korama a gaba. Faman shariba minhu falaysa minni, duk wanda ya saki jiki ya sha ya koshi to bai tare da ni, annabi mun raba gari da shi. Wanda ya raba gari da annabi kam kasan ba zai ci nasara ba ko shakka babu. Illa man iktarafa ghurfatan biyadi, ke wanda zai sha kawai tafin hannu daya, wanda zai tafo hannu dayan nan kam kaga ga mai jin kishi ai ko ba zai amfana masa komai ba, sai dai tawakkalinsa da Allah da dan jika makogaro da zai yi wanda ba zai kosar da shi ba. To jarabawa ce da Allah ta'ala yake. Dama Allah subhanahu wata'ala ce wala nabdu wannakum hatta na'lama mujahidina minkum wasabirina wa nablu akhbarakum, zamu ta jaraba ku Allah ta'ala ce hatta shine harful lilghaya har sai mun gane masu kokarin cikin ku da masu hakuri da masu raki da marasa hakuri wannan jarabawan kuma nau'i biyu ne kar kai tsammani wanda aka bashi ni'ima ba jaraba shi aka yi ba a'a jarabawa ce wanda ka gaishe a cikin wahala shi ma jarabawa ne saboda Allah ta'ala kararai ce wa nablukum bil khairi wa sharri fitna za mu jarabe ku da alkhairi da sharri a matsayin jarabawa cikin menene alkhairi suka ce almal dukiya wa siha da lafiya wani inda yana da lafiya to yau ko dakin karuwa zai fara sai dai in bai da kuɗi da lafiya a jikin shi in kaga ya bari to asibiti yake kwanci ko bai samu dama ba haka wani inda yau zai shiga office yau litini to sai ya saki nin biro yayi fashi na dukiyar al'umma sai ya kira wani an cire kaza an yi kaza an karkatar da kaza an lalata kaza mallan asibiti za a kawo kaya wani ya sa a lalata kayan saboda a yi odan wasu wani kuma likita ne zai lalata na asibitin saboda ya bude nashi asibitin ka zo ya ce baya aiki muna da wani special treatment da ake yi a waje ka je asibitin mu za a yi maka scanning wannan scanning mashin a asibiti sai hada baki sai dai tura wurin shi a je a yi scanning ka kuma dawo da shi asibiti nan wurin shi zaka dawo kuma wata irin al'umma muke fama da ita baka tunanin kai ƴaƴanka gobe za su rayu karkashin wasu in kai yau ka fi kowa to kai ƴaƴanka sun fi kowa ba su fi ba sun za su rayu karkashin wasu iyalanka za su rayu karkashin wasu ƴan uwanka za su rayu karkashin wasu to ba haka ake yi ba duk rayuwar da za ka yi a rayuwa ka yi ta don addininka da al'ummarka ka yi ta don addininka da al'ummarka idan kai wannan to kai sai Allah ta'ala ya tsaya maka ku kalli darasin da yasa nake faɗin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka aiko mala'ika Jibril ya zo wurin shi ya tsorata bai taba ganin shi ba da ya koma wurin nana Khadija radiyallahu anha mai rinka cewa da ta zanniluni zanniluni lillibeni ina ganin zan halaka alamar mutuwa ta zo mu wannan abin da na gani halaka ne zai yi karshen rayuwa ta ta zo me ta ce da shi la yukhzika Allahu abada ku ji magana la yukhzika Allahu abadan har Allah ya tashi kiyama kai din nan ba wanda zai kunyata bane ba wanda zai tsorata bane ba ka cikin wanda za su tade a rayuwa ta faɗa ta ce innaka tahmilul kal kana ɗaukan nauyin jama'a fa dalilin ta na farko ke kana ɗaukan nauyin mutane kana haƙuri da juriya da ɗawainiya da su sannan kuma ta ce mata ma marasa aure da tsofaffi duk kana tsaya ka taimake su wanda yake bai iyawa kana tsaya mishi ka taimaka mishi har ya cimma nasara sannan kuma wa tasilur rahim kana sadar da zumunci ta maimaita ta ce Allah ba zai kunyata ka ba saboda wannan ɗabi'un ba na waɗanda Allah ke tozarta ba ne kuma kana da to mu sai ka ɗauka ka ga guda nawa kake da shi a ciki ɗan uwanka ba sa iya ko buga maka waya saboda tsoronka suke ji kana Kaduna ka zama ɗan bariki waya wannan su gaya maka an yi rasuwa sai dai su yi maka cek saboda tsoron za ka rufe su da fada tunaninka za su roƙi wani abu a wurinka su kira ka so shida so bakwai har so takwas mutum ba zai ɗauki waya wani in ka ga ya saki fuska bai da kuɗi ne amma yana da kuɗi sai ta bala'i saboda ma kar a ce mishi ga wani abu ya taso haka wani ta faɗa min wai kada ɗan uwana a zariya wai ka farage yadda kake ce maka kake musu kaza in ba ka wala ka ɗaura maka nauyi na ce a to ni ina da kafaɗan ɗauka in kai baka gode ma Allah ba menene kafaɗan na ce in ina da shi zan yi ban da shi zan ba ka hakuri me yafi wannan rayuwa na da wahala ne ba ta da wahala in kana da shi kai tun kan su tambaye ka kai musu in sun tambaye kan kana da shi kai in baka da shi ka ce a yi hakuri wanda zai zage ka ya zage ka an daɗe ba a zage ka ba wani ya zo wurin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ƴan uwana ina kyautata musu suna muna namu ina kokarin in sadar da su su kuma suna yanke mun wanda Allah zan iya kyale su wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka yi hakuri idan har yanda ka faɗa haka yake za ka zama kaman hayaki a cikin su ce menene kaman hayaki malamai suka ce kun taɓa ganin hayaki a ƙasa a ina kuke ganin shi kullun ɗaukaka za ka rinka samu kullun ɗaukaka ka Allah zai rinka yi in dai za ka yi ɗawainiya musamman da danginka ƴan uwanka ko mun kankanta abin da za ka yi wallahi za ka yi mamakin yanda kai wani abin Allah ya baka kai ka san bayin kanka ba wallahi kai ka san bayin kanka in dan ta kai ne ba kai za a ba wannan abin ba kila addu'a wata gugguwanka ne wata innanka wani kawunka wani ɗan uwanka to irin waɗannan wani mutum ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ina da dan uwa amma kaman irin mutanen da mu a Hausance muke ce musu ci ma zaune yace kullu yana musallaci yana ibada bai da karsafin ya fita ne mana kanshi sai ni ne zan samu in nazo sai in san mishi ni ke daukar nauyin shi ni ke mishi ka sai wannan abu yana da zafi kwarai da gaske yana da zafi sai kana da juriya zaka jure masa saboda ba wanda zai so ga shi yana fita ya wahala ya nemo wani kuma ya kamata shi ya fita amma ya miƙe kafa har ma an ka bashi ya ce ka ƙara mai sai yasa zaka ga wani wanda bai san waɗannan hadisan ba zai fushi zai fada zai daina yazo yace manzo sallallahu alaihi wasallam na iya kyale shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi la'allaka turzaqu bihi kaga wannan budin da kaga Allah da maka kullun ina kyautata ma Allah ga to saboda kana bashi Allah yake baka kana dainawa za ta yanki kana dainawa za ta yanki to wannan yana daga cikin abubuwan da yake da kyau mu fahimta karkashin waɗannan ayoyi da muka karanta sannan Allah subhanahu wataala ya nuna she mu cewa wani lokaci mutum zai zata cewa zai iya hakuri ya bar abin da aka haramta masa ko zai iya jurewa ya aikata abin da aka umarce shi da aikatawa sai an jarabe shi da haka sai kaga ya noke ya ja da baya ba zai iya ba shi yasa a wannan bayin malamai suke ganin cewa wasu daga cikin malamai suke ganin alwashi mun san alwashi ko annudu ba kance ina ga duk sunayen sa ne suke ganin barin sa kusan shi yafi ni ma kuma Allah ya sani wannan ita ce fahimta ta duk da duk wanda yake kuma yayi ibada Allah ta'ala ya halasta yin bakance dan ya faɗa ce yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira an ce ayan ta sauka saboda Sayyida Ali bin Abi Talib da Nana Fatima radiyallahu anhum bakance shine kace in Allah ya mun abu kaza zan yi kaza idan bayan sallar na aka ce in turo kuma sadaki na an yi ragi to zan yi ma Allah azumi na kwana biyar a jere bayan na gama tashawwal kun fahimci magana wani kuma yace idan appointment din nan ya bulla to lallai salari na farko sadaka zan yi da shi gaba daya zaka gane kuran Allah ba mu rai da lafiya sai lokacin yayi zaka ga yawan su da armashin haka ne ko ko mutum yace in an mun kaza zan yi kaza to malamai suka ce tunda Allah ya faɗa kuma wani sahabi ya zo ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama nayi alwashi zan yi abu a wuri kaza yana na cikin kitabut tauhid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yace zan iya zuwa in je wurin in cika alwashi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan wurin hal fihi wasalun yu'bad akwai wani gunki a wurin da ake bauta ma yace a yace hal fihi makanun yuzbah li ghayrillah shin a wurin akwai inda aka ware ana yanka ma gunki ko wani Allah jini ana yanka dabba ko na tsafi ko na sihiri ko na bokanci a wurin yace a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka cika bakancen ka kaga wannan ya nuna bakance ya halatta to malamai suka ce da gaske abin da suke ganin karhancin sa ma'ana kin sa ko barin yin sa shine na farko dai kamar akwai sanya mu Allah sharadi a cikin yin sa in Allah ya yi mun zanyi kenan bai maka ba fa shikenan ko eh kaji wannan Hausan ta yi daidai ba ba zanyi ba shikenan to shikenan to yanzu a ce mu Allah shikenan fi sabilillah kaga ta zama na Bahaushe walbanu walbaka walhanani walqimimi to kaga a na farko suka ce kamar akwai sharadi yanzu sai Allah ya maka zaka yi ka roke shi mana kawai roƙon sa zaka yi ka huta dai kenan ko na biyu suka ce galibi duk wanda ya bakance ina tabbatar muku in ya zo cikawa sai ya sha wahala duk gauzufan goshi zai cika ko mun kankancan bakancan ko da ko sadaka da laidar fiye wata ne na'am akwai wuya ai ka tambayi duk wanda ya taɓa yi ka tambayi duk wanda ya taɓa yi wani ya ce ina warkewa ciwo ya yi mala in ka ga jikin shi duk yara ne duk ƙasusuwa ya ce shi yana warkewa wallahi laga ko dai zai zama ladan ko mai sha sallah shi ko kuma sallah ba za ta taɓa wuce shi ba in dai Allah ya ba shi lafiya kuma wallahi Allah ya ba shi lafiya kuma da ya lafiya sai ya kuɗi to kaga fitina ta juya shi sai kuɗi ya ce ya batun ladanci ya ce insha Allah insha Allah ka sai ji ka san ustadi ne tafsai mu lamu tumul jalala Allah ba Allah ba ya ce to kai dai kokari ko baka koma sharan baka rinka biyan masu sharan na kake je lahira a ce ya akai ka ce ba labari to ba kan ce yana da wannan wahala din so shi yasa kawai in za ka yi ka roki Allah roki Allah karka ina yawa ina mudibo ga ka a haguna kai ne farko ko yau nazo wurin ka eh aka ce dan filani ne yazo kawai ya dade da sabon haihuwa bai ce hai inna haiku azmi bakwai ana bashi da indai namiji ne me sai kiwo azmi bakwai dai aiko ana haihu ya ce alhamdulillah ya fara azumi daya biyu a rana na uku Allah ya ma yaro rasuwa aina shigo ya kalli gawa ne ce hai abun wayau ne to hai sai na shira uku a azumin ramadana wai wato shi zai 26 a ramadan ukun da aka sa yayi aka yi mai wayau a cire a can madibo ne ne jam yawwa yau mun haɗu kakkada mu zan zo ta yan Maiduguri su ma za ka ji nasu alan goro ba manya kenan to ina fata dai jama'a mun fahimta don haka ba kance dai gaskiyar magana barinsa kusan shi ne abin da ya ji saboda galibi ɗin mutum zai haɗu jarabawoyi sannan kuma galibi cika shi asalin yana yin wahala ƙwarai da gaske to waɗannan su ne abin da Allah ta'ala ya kawo a cikin wannan sai aya ta gaba mai Allah ya ce
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من سلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما
جاءتهم
ولو شاء الله ما اقتتل الذين ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وأنهم منزلني من في تساشن سأكا ساش فاشيكا قولنا آية تتاشن فسرا تكدي يا إسيسا مشافة مدوش يمروا da cewa duk yanda zamu je mu dawo a rayuwa sai mun samu wanda ya fi mu idan mun ci wani a wani bangaren to Allah zai kawo wanda ya fi mu a wani bangaren kamar yanda masu iya magana kan ce kalli yatsinka jikinka ne fa gabanka ne amma wani ya fi wani tsayi kuma dukkansu suna maka amfani kuma akwai hikima cikin haka kamar yanda kakan haifi da ya fi ka arziki kakan haifi da ya fi ka ilimi kakan haifi da ya fi ka lafiya kakan haifi da ya zamto ya fi ka wani alkhairi na rayuwa wanda gashi tsatsanka ne wanda asali tun daga gare ka ne ai a tsammanin ba zai kai ka ba to amma Allah ta'ala sai kwatance da mafiya darajar halittu su ne manzannin Allah Allah ka ƙara tsira da aminci a gare su Allah ka saka mu waɗannan manzanni da alkhairi sun yi gwagwarmaya sun yi fa'ita shi wurin mu samu imani tun daga na farkon su har na ƙarshe Allah ka ƙara musu daraja da matsayi Allah ka sa mu makwabtaka da suran alkiyama Allah ta'ala ce waɗannan manzanni mun fifita sashinsu akan sashi kuma ba wanda ya zo ya kiyayya da wani a cikinsu ba wanda ya zo ya yi ma wani hasada a cikinsu bal ma ƙaunan junansu suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haifa masa da Ibrahimul Mu'azzar da aka wayi gari ya ce an haifa min da albariha bi ma'ana a daren da ya wuce ya ce wa sammaituhu bismi abi Ibrahim kuma na rada masa suna da sunan babana annabi Ibrahim kaga a ce faddalna ba'dahum ala ba'd to shine Allah ta'ala ya ce minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda yayi magana da Allah magana yayi magana shi da Allah wane ne wannan annabi Musa a wani wuri Allah ya fade shi ya ce menene wa kallama Allah Musa taklima sannan kuma Allah ta'ala yace wa rafa'a Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin ku sannan kuma Allah ta'ala yace kuma ya daukaka wasun su da darajoji wa atayna Isa ibn Maryama al-bayyinat Allah ne sarki yace ko mun baiwa Isa dan Maryam hujjoji bayyanannu shine al-bayyinat zamu ji menene su a gaba wa ayyadnahu bi ruhin minhu Allah ta'ala yace kuma mun karfafe shi da ruhi mai tsarki shine wa ruhun minhu ko wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka karfafe shi da ruhi wanda yake mai tsarki shine ruhul qudus ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا da kuma Allah ya ga dama da waɗanda suka zo bayan su basu yaki juna ba bayan hujjoji bayyananu sun zo musu sai dai kuma sun yi sabani cikin su akwai wanda yayi imani kuma cikin su akwai wanda ya kafirce kuma da Allah ya ga dama da basu yaki juna ba sai dai Allah ta'ala yana aikata asalin wato abin da ya ga dama wannan aya tana da girma kwarai da gaske lokacin da Allah ta'ala ya bayyana ce tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wato a lokacin da Allah madaukin sarki ya gaska manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karfafe shi a ayan da muka gama fassarawa yanzu yace wa innaka laminal mursalin kuma lalle kai kana cikin manzanni ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ya gaskata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne sannan kuma ya tabbatar da yana cikin manzanni daga nan sai Allah ta'ala ya ishara a cikin abin da ya shafi juzu'i farko na annabawa wanda ya gabata a cikin wannan sura wanda ya magana game da annabi Adam har sai da ya zo maganar annabi Dawud ban Jaluta da Faluta da muka karanta a yanzu to annabi sai Allah ce tilkar rusul ay alladina zakarahumullahu fi hadhihi sura waɗannan su ne manzanni waɗanda ni Allah zan ambace su a cikin wannan sura ta cikin suratul baqara su ne annabi Musa annabi Ibrahim annabi Isma'il annabi Ishaq da annabi Yaqub da annabi Dawud da sauran annabawan da zamu waɗannan a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ambace su yayi bayani game da su to shine yake cewa waɗannan annabawa da kuka ji ni Allah ta'ala nayi bayanin su a cikin wannan sura ta suratul baqara na fifita sashin su akan sashi sannan kuma na sanya wasu sunfi wasu matsayi a cikin su amma dukkanin su suna da siffofi abun godiya suna da wato siffofi da ayyuka waɗanda ke nuna sun cancanci su zama manzanni kuma jagorori bi ma'ana dan an fifita wani akan wani bai nuna hakan ya tauye darajar wani kuma daga cikin su ba a'a daraja ce ne da Allah ke bayarwa dan haka nan fifikon da Allah ke nufi ga manzanni a wannan aya shine fifikon da ya bayar ga annaba a kan sashin su kamar yadda yake faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita wasu annabawan sun fi wasu matsayi da daraja wannan a duniya haka abun yake a filin alkiyama ma haka abun zai kasance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa idan aka zo filin alkiyama Allah zai yi fushin da bai taba irinsa ba za a je wurin annabi Adam a nemi ceto hadisin na nan a cikin al-usul al-thalatha sharhin usul al-thalatha na malam Salih al-Uthaymeen ya kawo wannan hadisin da tsayin sa da bayani mai gamsarwa a ciki a dunkule abinda hadisin ke ishara gare shi za a je wurin annabi Adam alayhi salam ya ce yau Allah ya yi fushin da bazan iya fuskantar sa ba saboda haka a tafi zuwa ga wani na za a je wurin annabi Ibrahim shi ma zai bada nashi uzurin ya ce ba zai iya fuskantar Allah ba za a je wurin annabi Nuh a ce shi ne farkon manzo da aka aiko shi ma zai ce wallahi ba zai iya daga nan sai ba da shawara ce ina ga ku tafi wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kam wannan bai da wani abin da zai sa ya zama shamaki tsakaninsa da ubangijin da kuke so ya yi ceto dan mutane abin da suke so shi ne shafa'atul uzma menene shafa'atul uzma shi ne a zo a yi hisabi kowa ma ya san matsayin shi mutane sun dauka daga nan sauki za a samu bala'i ya bala'i wasu na ganin to kawai kowa ya san ina ne mai hankalinsa ma ya san ina zai tunkara to ana zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kaman yanda ya tabbata a cikin hadisi zai ce ana laha lallai ni na cancanci wannan cetan ba wanda ya dace dai ma Allah face ni a cikin hadisin yake cewa zan je gaban Allah subhanahu wa ta'ala zan je karkashin al'arshin sa zan fada in yi sujada sai Allah ta'ala ce da ni irfa ra'sak daga kanka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sujada ne mun ce ayi a duniya wanda ya riga yayi wanda bai yi ba yau dai gane Quraysh yawma yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah wa arkanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun dan haka wallahi in kana musulmi kai sujada da yawa a duniya bi ma'ana ka yawaita nafilin saboda baka ga ranar tafilin kiyama zai ce washfa tushaffa mun sa abun da wasaltuta roƙi abin da ka zo roƙo za a baka saboda kai din ka cancanci a baka washfa kuma mun san ceto ka zo nema na al'umman ka to nemi ceto tushaffa za a baka daman ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanzu da nake faɗa muku wannan hadisi zamma Allah kirari da wasu kalmomin da a yanzu ban san su ba amma Allah ya ce a yayin da ne sujadan zai kimtsa min su a raina zan ji su sun zo min sai amfani da su roki Allah kan a zo a yi hisabi to wannan yana daga fifikon da Allah subhanahu wa ta'ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya anka waɗannan annabawa sai ya zanto fifikon da aka yi wato shine fifikon da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin shine khataman nabiyyin wa imamul mursalin shine cikamakin annabawa ya faɗa cikin hadisi ingantacce yana cewa misalin matsayina da matsayin sauran annabawa da suka gabata shine kamar misalin gida ne mai kyau wanda aka gina shi aka kawata shi sai dai kafin a gama sai aka bar wani rami na wurin wani bulo guda ɗaya ba a sa wannan bulo din ba kaga rashin sa wannan bulon ruwan sama zai iya shigowa ya bata duk abu mai tsada da ke cikin ɗakin ƙura za ta shigo ta lalata ɗakin iska zai shigo ya datti da ɗakin duk wanda ya zo sai ya ce ka gini ya yi gini amma ga shi ba bulo ɗaya ina ma da za a sa bulon nan da gini ya zama ras ya ce duk wanda ya gani haka yake faɗa ya ce wa anan lubna ni ne wannan bulon da za a sa a cikin addinin nan da shi Allahu akbar mu kuma sai mu gode ma Allah da mu ne al'umman wanda aka cike da shi din ko ba haka ba ne ka koga idan har shi ne annabinmu ai ko mu kan mun ji daɗinmu saboda annabinmu shi ne annabin da ya fi kowa baban kama idan wani ne kakan ji daɗi ko dan za a faɗe shi da alkhairi to ina ga annabinka wanda ya fi babanka a wurinka inda kana da gaskiyar imani to shi ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne cikamakin annabawa kuma ya samu wannan matsayi ne saboda Allah ta'ala duk wani annabi ana aiko shi ne zuwa ga al'umman shi annabi Musa an aika shi zuwa ga bani Isra'ila wannan an aika shi zuwa ga Yahudawa wannan aika shi zuwa ga Nasara fa annabi Isa da sauransu to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ursila ila nati kafa an turo shi wurin mutane ne gaba daya domin haka din ya sanya kai ba ma mutane ba ursila ila thaqalain aljinn wal ins manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiko shi zuwa ga mutane hadda aljanu ya rinka yi ma aljanu wa'azi yana zuwa ma aljanu wa'azi kuma aljanun ma sun ji wa'azin shi kuma sun yi imani har sun tafi suna yin da'awa gashi na cikin alqur'ani cikin surati al-ahqaf wa id sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim minni mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallah kaga aljannin da suka fi wasu mutanen alkhair nan take suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam karanta alqur'ani nan take suka musulunta a sai idan an ga shari'a ba a daga kafa idan ka gane wannan abun gaskiya ne karka ce zan yi tunani wani tunani ga gaskiya ka san ko za ka kai anjima mutum nawa ne aka tura kofa aka ga gawan ko a wancan shekaran ba akwai wadda ta kwanta da asubahi sai dai da yamma aka tura kofa da rana aka ga gawanta ba ka yi jana'izanta haka akai kuma aka zo ana ta bin media ana cewa dan Allah duk wanda ke da bidiyon ta ya goge a'a wace kai mu dan Allah duk wanda ga bidiyon mu bayan mu muke ci gaba da yadawa don Allah a taimaka mana ba shi kenan ba ai kowa a tashe shi kan abin da yake kai eh man mata ala shay'in bu'ita alai duk wanda ya kuskure musu akan wani abu kan shi Allah zai tashe shi in ka san abin da kake bai da kyau ka daina mana kana lalata tarbiyyar ƴaƴan jama'a kuna kashe ma mutane aure kuna koya musu rashin tarbiyya kuna lalata tarbiyyar mutane kuma ko ce wai a mutu wai musulmi ana so a rufa mai asiri me yasa da Allah ya bashi dama bai rufa ma kanshi ba ba su ji wa'azi ba ne ko ba su san Qur'ani da hadisi ba ne za ka yi mamakin wanda suke biya waɗannan 'yan finafa nan har suke ganin su wasu zarata wasu abin armashi wani abin a zo a gani za ka yi mamaki ka ga mace malam aurenta nawa a duniya wata mata ya fadda auren gefe duniyar kinta kawai za ta buga ba abin da ya shafe ta ba abin da ya shafe ta na ga wanda aka yi hira da ita wata na bayanin zaman aure yadda ya kamata ya kasance abun mamaki ka san Allah Allah ba azzalimin ba ba azzalimin bawa bane bi ma'ana dai zalancan bawa kawai ne tambayar sai ya tambaye ta masu saurare za su so su je musamman ke din ƴaƴan kinawa ko aurai ba da nufin tozar ce ba amma da yake Allah ya nufin ya kama ta wala ta'rifannahu fi lahnil qawl shine sai ce ya kin san abin daga Allah ne kaji arbanza yanzu ta gama bayanin duk su suke komai suke kaza wai yanzu da aka zo nan wai abin daga Allah ne wato alkhairin na wurin su sharrin na wurin Allah kenan sace wallahi an danyi abin da Allah bai kaddara zaman ba wai wanda bai kaddara zaman bai take koya ma wata zama ai faki da shay ulai yadi ya lai mutun dan duniya ya koya maka tarbiya sai ba zai yi ba kai ka saba ganin kawai da littafin iskanci a doran kasa Allah ta tafan tarbiya ake su da ilimi ake to da aka ku kyale waɗannan mutanen su ma su tuban mu Allah su bari ga dai shi nan da kanku kun gani in kuka mutu bakin jini kuke kaman ja ba sai tsinuwa na mutanen kirki a ce mutum ya mutu wai ana roƙon wai a goge abin da ya yi ai deletin ya su nisa bai tuban mu Allah ba nisa bai tuba ba ai man asha ala shay'in duk wanda ya yi ƙoƙari ya rayu akan wani abu mita alaihi Allah zai taimake shi ya mutu akan abin tunda haka yake so masa shi wa man mata ala shay duk wanda ya bari mutuwa ta riske shi akan wani abu bu'isa alaihi ra'al kiyama aka je ta shi shi yasa wasu za su tashi tare da fir'auna saboda azzaluman shugabanni wasu za su tashi da masu kisan mutane na walakanci saboda su ma anan sun rinka kashe mutane ba dalili abu har gida a fasa gida a kashe mutum har lahira a maida mutum kamar dabba ana taka shi ana walakanta shi ana kaza alam ya'lam bi anna Allah yara kai ne wannan aikin baka tunanin ran da zaka tsaya gaban Allah koko baka san aljannan da Allah ya yi bayin Allah alƙawarin ta koko wannan da kake taka shi kake maida shi kamar dabba ka daure shi a daji ka manta ubangijin da yake masujada shi ma yana da inda zai same ka in kana gabe da gata shin Allah ba gatan shi bane sannan waɗanda suke da haƙƙi na tsaye da irin waɗannan abubuwa shin wai tsammanin ku Allah ba zai tambaye ku jina nan waɗannan da ake bari ba me yasa ba a taɓa ɗauke ƴaƴanku ba ku me yasa danginku su ba a taɓa ɗauke su a walaƙanci haka a ƙasƙanci ba me yasa ku komi naku daban kuma menene za a ce ana da ƙarfi kullum narka dukiya ake yi amma mutane kullum rashin tsaro na shiga cikin rayuwarsu mutane ba su da kwanciyar hankali ba su da inda za su iya sa gaba su samu sauki a cikin rayuwa na rantse da ubangijin da ya halicci sama ba tare da madogara ba wallahi sai Allah ya tsare ku tsirara haihuwan iyayenku game da al'amarin tsaron kuma musulman cikin ku kun yi rantsuwa da Qur'ani za ku yi gaskiya da adalci to ku sani wallahi in dai da gaske ne ya fi ƙarfin ku ne to wannan kuna da uzuri mun ji amma kuma mu ba mu ga alama ya fi ƙarfin ku ba har ga Allah ba mu gani ba saboda idan kun tashi neman ƙuri'un jama'a har ƙauyuka kuna shiga ko ina kuna zuba tsaro ku shiga ku yi campaign ku yi abin da za ku yi duk wani project da ba ku gama ba sai ku yi haba-haba ku ƙarisa shi shekara huɗu ba ku gama aiki ba sai a watanni shida wannan wani irin zalunci ne wannan wani irin rashin tausayi ne a cikin al'umma wa billahi alladhi la ilaha ghayruhu duk mutumin da ya zama azzalimi ko shugaba ko wani dan ta'adda ko wane ne wallahi ran alkiyama a daure Allah zai kawo shi manzala sallallahu alaihi wasallam ce adalcinka zai kwance ka ko kuma daga nan an rage daurin gidan wutan jahannaman da zaka khuduhu fa qulluhu thumma al-jahima sallu wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane wallahi duk wanda ya siyasantar da jinin al'umma duk wanda ya siyasantar da zaman lafiyar al'umma ya mai da shi wata kasuwa ta biyan bukatansa to wallahi ya sani ubangiji ba zai bar shi ba azumi ne a bakin al'umma kuma kullun suna roƙon Allah kuma Allah zai karba addu'ar saboda haka akwai bukatan a yi wannan ƙasan karatu na biyu a ji tsoron Allah a cikin abin da suke tafiya kuma me yasa sai a wasu ɓangarori ne wannan abin yake faruwa su waɗanda suke shafaffu da mai ai ba a mutu akwai jihar da yanzu ana fara musu wannan wallahi gwamnan sun yi gyaran murya ba za a sake ba to mu me ya faru yake faruwa talakawan gwamnan sun ma su ganshi ba za su ganshi ba kana da gwamnan da zai ma aiki a jaha amma kullun baya nan a gari ba za ka ganshi ba ba za ka ji duriyar shi ba ba zai je daje ba abu ba zai faru ka ganshi a gaba ba yanzu ka kalli karamin misali a babin sheda kalli mai duguri kalli abinda professor zulum din can yake yi shi kam wannan zamu yaba mai masa addu'a Allah ka ƙara mishi lafiya da tsawon kwana Allah ka taimake shi akan manufofin shi da alkhairi inda yake kuskure Allah ka yafe mai ka bashi dama ya gyara alal aqalla ko siyasa yake yayi siyasa mai kyau ni a fahimta ta ina ga ina da damar faɗin ra'ayina ban ce dole ku kun dauka ba amma dai ni wannan fahimta ta ce kuma da na gamsu da ita har a gaban Allah tunda ya nuna damuwar shi ga al'ummar shi in an yi zai fito zai je zai faɗa kuma zai yunkuri in an lalata ya gyara kuma ya dauki mataki iya abinda zai yi har zuwa matakin da kila shi ma har mun jaye shi akalla da ya samu hujja ya samu abin da zai faɗa ma Allah saboda ta gaskiyar magana akwai buƙatar a ji tsoron Allah akwai buƙatar a duba lamarin rayuwa a fani ba fa gida ɗaya muke da shi ba dukkanin mu nan yanzu muke magana ba wanda yake da tabbacin zai kai gobe ba wanda yake da tabbacin gobe war haka ba za a yi jana'izar shi ba wallahi babu to saboda haka in har wannan ita ce rayuwa yau za ka iya rabuwa da abu an jiman nan a yi jana'izar mutum to menene kuma na tada hankali ka zo kai ta zalintar mutane ana kashe mutane ba wani mataki da za ka gani kwakwaran mataki da za a ce kwakwaran mataki da za a ce yau inda gangan siyasa aka kafa wallahi nan duk ba mu da zaman lafiya duk fastoci ne a cikin gidajen mu'allike can kiɗa can kaza nan raba kuɗi nan mitin ba dare ba rana a siyawa ne a fitar da kuɗi ayi kaza ayi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da rute da wannan hadisi yana cewa gushewar ran zuban jinin mumini guda daya a ce an zubar ma mumini musulmi guda daya ya rasa ransa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ta'ala ya ce wallahi gara ka'aba ta rugurguje gaba daya zama bai in ce da yake cewa kiblar musulmin duk duniya to gara a ce babu ka'aba ta rushe da a zubar da jinin musulmi guda daya ya za ku yi da jinanan mutanen da wanda ma aka sani kenan banda waɗanda ba a sani wallahi tallahi ya kamata gwamnati ta tashi ta ji tsoron Allah a maganar tsaron ta sani idan ta fi karɓin al'umma ba ta fi karɓin Allah ba rayuwa biyu muke da shi kuma fitinar da in ba a kokarin tsaye da wannan abun ba fitinan fa da zai biyo baya ku din kanku kasan ba za ki muku daɗin zama ban kun gama mulkin wallahi tunda dole dai cikin mu za ku dawo ku zauna kuma sai kun ji abin da muke ji saboda haka wannan kira ne musamman zuwa ga gwamnati ai dubi mai zurfi akan wannan al'amari gaskiyar magana duk yanda ake tunanin a kyauta ta zato jama'a fa sun fara gajiya da duk wani kyakkyawan zaton da ake tsammani kuma muna ƙara kira gare ku ku je ku gyara katukan zaben ku ku kakkaɓe musu ƙura kuma ku ɗauki biro da takarda ku yi ta rubuta alkhairai da sharrin da aka yi muku karkaje ka kuri a sai ka ɗauki statistic ka gani tsakanin amfani da sharrin da aka ja maka wanne fi yawa wanda ya rinjaya sai kai amfani da shi wannan kuma ya rage naka wanda ba za mu ce ka zaɓi kowa ba ba za mu ce ka zaɓi wata jam'iyya ba amma in ka ga abin da aka yi maka ya yi to ka yi in bai maka ba ka san yanda za ka yi kan kuma ku yi fushi ku ce ba za ku yi ba ku je ku yi saboda waɗancan kishiyoyi namu sun yi nisa ko don su mata shi ne ku je ku yi ku tara ƙuri'unku in ta kama za mu yi hudu ba mu gaya muku ta inda za a biyan Allah da sai mun faɗa in mun sauka an so a tura mu gidan yari wannan ba matsala ba ce na matsala ba ne Allah ya san mun tsaya inda muka tsaya in ma kashe mu kuka yi muna fatan Allah ya ba mu mutuwar shahada da haka jama'a ku ji tsoron Allah kuma ku ma ku zama ku ɗayayyu ɗan duniya a zo a jaye ka da wani abin da bai taka karaya karya ba ka cutar da al'ummarka ka cutar da addininka Allah ka ba mu zaman lafiya ka san mu Allah ka kawo mana zaman lafiya ka ba mu shugabanni na gari ya Allah din mai nufin mu da alkhairi Allah ka tabbatar da alkhairi shi ma a gare shi wanda ke nufin mu da sharri Allah ka mai da sharri a kansa ba mu samu wani kuɗi da ya shigo ba daga jiya zuwa yau amma za mu faɗi account number ɗin mu account number shine 00188 54493 Jaiz Bank sunan banki kuma sunan account kuma Mus'ab bin Umair ko Mus'ab Islamic Center wannan shine zan maimaita account din 00188 54493 za mu godiya ta musamman kafin mu rufe zuwa ga wani bawan Allah da har yanzu da nake magana ban san wane ne shi ba a ɗazu ya sanya mana kuɗi, naga sunan shi amma ba zan faɗa public ba saboda ba lallai kila yana so ba, amma dai ni ban san waye ba, sunan da na gani. Ya sanya mana kuɗi a asusun marayunmu na mu'azzini jabal naira miliyan ɗaya a matsayin gudunmuwansa ga marayu. Mun gode, Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ta'ala ya ƙara ma dukiyarka albarka, Allah ya sa a gama da duniya lafiya, Allah kuma ya yawaita mana irinku a cikin rayuwa. Allah ta'ala ya sa mu sha ruwa lafiya kuma ya karɓi ibadunmu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وإياكم.